ance ciyarwa kuma an ka abu jamil alim mina shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'awatihi wastanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin ma sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta 0807928974 za kuma iya aika mana da sakonnin tambayoyin har ila yau ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com za kuma iya aika mana ta dandalin mu na sada zumunta wato Facebook akarmakallahu bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد الله تعالى ينشوى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Allah ya kita walaqad khalaqnal insan kuma hakika mun halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma muna sane da abinda zuciyarsa take sakawa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mun fi kusanci gare shi sama da jijiyar wuyansa zai talaqqa al mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id lokacin da al mutalaqqiyan masu karbar abin da yake fada suke karbar abin da yake fada daga damansa da hagunsa suna zaune ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana da zai furta face gaba gare shi akwai wanda yake mala'ikan da yake mai sa ido ne kuma yana halarci koda yaushe. Wannan aya tana daga cikin ayoyi wacce take gaya wa dan adam irin alakarsa da Ubangijinsa da kuma yadda Ubangijinsa yake muraqabarsa yake sane da dukkan motsinsa da sashi fadinsa ba ma abinda yake yi da gabobinsa na zahiri ba a hatta abinda zuciyarsa take sassaƙawa Ubangiji ta ala ya sani saboda mai saboda shi ya halicce shi walaqad khalaqnal insana mu muka halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mun san abinda zuciyarsa ke sassaƙawa saka duk abin da zuciyar mu take waswasi da shi Allah ta'ala ya sani duk abin da zai furta kuma akwai waɗanda suna nan tare da shi mala'iku ne waɗanda ba sa rabuwa da shi suna rubuta abin da yake fada mai kyau ne ko mara kyau. Wannan aya babu shakka duk sanda mutum zai tuno ta to zai ga cewa wato yana cikin tsoro da fargaba na abin da zai aikata ko zai fada da bakinsa tunda Ubangiji da yace ma yalfizu min qawlin babu matana da zai furta anan qawlin a gurin malamai sukan ce na kira ce fi siyakin nafi tufidul umum wato dukkan wata magana da zai furta ba zai furta wannan magana ba face Ubangiji ya sa waɗanda za su rubuta wannan magana ba dan bai sani ba Ubangiji ya sani ya san duk abin da yake yi ko a rubuta ko ka a rubuta Allah ya sani tunda shi ya halicci mutum ya ma san abin da zuciyar take saka tun ma bai faɗa ba shi yasa a farkon ayar Allah ta'ala ya ce wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu dan kada ma azaci ko Ubangiji ba zai sani bane sai an rubuta an kai masa kamar yanda masu mulki na duniya suke buƙatar masu yo musu kawo musu tsegumi su rubutu su kawo musu ba za su sani ba sai an rubuta an ce gashi a gaya musu ƙarya da gaskiya a shi Ubangiji ya san duk abin da dan adam ke saka a zuciyarsa amma dan ya kafa masa hujja Ubangiji ta'ala hukuncinsa adalci ne qada'uhu adlun Ubangiji baya hukuncin da ba adalci ba yana daga cikin adalci ka fahimci laifinka a tabbatar maka da laifinka da hujja shi yasa Ubangiji ta'ala zai ce a rubuta ranar gobe kiyama Ubangiji ta'ala ya nuna kowa aikin da ya kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كون أن أدم دام سامسا لتاب أي كنساء وينسى كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لا نقوب كياما مفتو مسد لتابا سبودي أبودي مسشي يجنش غاشنا أبوديش اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كرنت للتافم ك ايو كي كده ما ذاك ايو كنك حسابي كرنتا كغا إذن ايو كنك ده كيما سكيو يو دن ده كيما لساكيو كي ده كنك ذاك ينكي وكنك حكونش تكاغا ونن چيني چكر آدل چي بانجي تعالى بكامة ان أدم ده إلي من سبا ده شي أبين ده يساني سيدي ينكي ودن أدم هنزلي ينكي مسا أزلي إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله تعالى يكتشوا إن عليكم لحافظين أكوي ما سسأروه ما سسأرمكو ودلسكي قادمكو كراما ما سكرمتيني وتبامي عقوبني بامك اليتابني وانا لأسي يومتين شهيد الزرباني ودلسكا سنة دمتين جسن سنيا كماتا سنة ما سربوتوني يعلمون ما تفعلون سن سن abin da kuke yi haka duk abin da kake yi wadannan mala'iku na rubutawa shi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shi kaga harshe ba karamin wato hadari bane a cikin mutum harshe wata halitta ce da Allah ta'ala ya sa a cikin mutum da cikin kankanin lokaci za ta iya samun masa aikin lada masu yawa bin yawa a cikin kan lokaci kuma za su iya jefa mutum cikin halaka yadda ka gan shi gashi nan shi yafi komai saukin sarrafa a cikin gabobi babu wata gaba a cikin mutum da take da saukin sarrafawa dan adam baya gajiya da motsata kamar harshe ba ranar da mutum zai ce saboda motsin harshensa yanzu ya gaji kamar yadda zaka ce hannunka ya kage ko ya gaji ko ya sage ko kafarka ta gaji ta sage ko wuyanka ya sage ko taba cewa harshenka saboda motsin sa yafi kowace gaba motsi a jiki yafi kowace gaba motsi zaka zauna gashi ba magana kake ba magana kake ba amma zaka hadi yau harkinka zai motsa gabobinka cikin da kake bacci duk za su koma su koma guri guda su tsaya check amma harshenka zai ci gaba da motsi dusan da zaka bude bakin ka rufe harshen ka zai motsa saka harshe yafi kowanne motsi a jikin dan adam to amma daidai wannan lokacin kuma yafi kowace gaba saurin kawo mutum lada da kusanci ga ubangiji da harshe ne zaka faɗi kalmar la ilaha illallah wata fi komai nauyi ta fi komai girma sace kuma jigon tsira dan adam daga halaka daga azabar Allah kalmar la ilaha illallah da harshe zaka faɗi ta sannan a daidai wannan lokacin mutum zai iya faɗar kalmar kafirci da harshe zai faɗe ta wannan can kalma ta daga shi ta mai da shi wani matsayi babba a gurin Allah ya faɗi wata kalma kuma da ta kai shi wato cikin ta gangara da shi can ƙasa a cikin jahannama saboda haka harshe wani abu ne da shi dan adam yake samun istiqama wato yake samun tsayawa kam hatta zuciya wato harshe yana da shi yake mata tafinta abinda yake cikin zuciyarka harshe shi yake tafinta sai fadi abinda ranka ya kudiri ya kullata kamar yanda wani yake cewa innal kalama la fil fuadi wa inma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا يستقيم الانسان حديث انس انا cikin shi musnad al-imam ahmad nabi sallallahu alaihi wasallam ki la yastaqim al-insan hatta yastaqim qalbuhu wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu wato dan adam ba zai samu istiqama ba ya samu tsayawa kan hanya kyam sai hainin zuciyarsa ta samu istiqama sannan zuciya ba ta samu istiqama sai harshe ya samu istiqama shi yasa lokacin da Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya gaya masa wata magana, kulli qawlan la as'alu ahadan ba'dak, la as'alu ahadan ba'dak wa la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ka gaya mun wata magana da bayan ka bazan tambaye wani ya gaya mun wata magana irin ta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Qul amantu billah thumma istaqim." Kace nayi imani da Allah sannan kai tsaya kam kai istiqama. Sannan ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma akhawfu ma takhafu alai?" Me ka fi jiya min tsoro? Fa akhadha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lisanihi, sai Annabi ya kama harshen sa. Fa qala hadha, yace wannan. Ya kama harshen sa yace wannan mafi ji maka tsoro. Kuma kar harshe wani abu ne wanda yake da hadari, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cewa Mu'az ibn Jabal, kuffa alayka lisana ko kuffa alayka hadha, yace ce ka karike harshen nan naka. Sai Mu'az ibn Jabal yake cewa nahnu mu'akhadhuna bima natakallamu bihi ya Rasulullah, yanzu maganar da muke yi ma sai Allah ya kama mu akanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sakilatka ummuk wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim fi nar jahannam illa ala manakhirihim fi nar jahannam illa hasa'id al-sinatihim. Yake cewa warka taruwa binka, akwai abinda zai kifar da mutane cikin wuta akan karan hancin su in ba abinda harsunan su suka girba ba? Abinda harshen su ya girba shi zai jefa su cikin wuta. Shi yasa a hadisin Abu Huraira da Bukhari da Muslim suka rawaito, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutun zai yi magana, innal insana la yatakallam, innal abda la yatakallam bi kalimatin min saqatillahi la yal min ghad min ridallahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu bihi darajat ku biha darajat wa innal abda la yatakallam bi kalimatin min saqatillahi la yulqi laha balan yulqihi bihi fi an-nari 70 kharifa. Annabi yace bawa zai iya magana ya faɗi wata kalma da ta kunshi yarda Allah, wanda shi bai dauke ta a wani abu ba, amma kalma ce babba a gurin Allah da za ta samu masa yarda Allah, wanda da wannan kalma Ubangiji zai dauka shi matsayi babba a aljanna. Wani kuma zai faɗi kalmar da bai dauke ta a bakin komai ba a dalilin ta Ubangiji ta'ala, ya jefa shi cikin wutar jahannama, ya gangara cikin wutar jahannama tsawon shekara 70. Saboda haka harshe wani abu ne mai hadarin gaske, shi yasa Allah ya ce, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, babu kalmar da zai furta a ce akwai mala'ika yana nan wanda yake raqib mai sa ido, sannan atid wanda yana halarci ko da yaushe yana tare da shi. Allah ta'ala ya bamu dacewa.
Amin summa amin. Malam tambayar ta farko ta fito daga awwal, yace wanne ake fara kaiwa ƙasa tsakanin hannaye da gwiwa a yayin sujjada?
To mun taba ansa wannan tambayar baya. Ana gabatar da hannaye ne kafin a gabatar da gwiwa, wannan shine ya tabbata hadisi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idza sujada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir wal yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi, idan ɗayan ku zai sujada kada ya durkusa irin durkusan raƙumi, ya gabatar da hannayensa kafin gwiwoyinsa. Raƙumi gwiwoyinsa suna ƙafafuwansa na gaba, sun yi tashi tsugunawa, to yakan tsuguna ne da gwiwoyinsa waɗanda suke ƙafafuwansa na gaba, sannan sai ya tafi da sauran ƙafafuwansa. To sai aka ce kada mu yi yadda shi yake, kada mu gabatar da gwiwoyinmu waɗanda mu kuma suna cikin ƙafafuwanmu, sai dai mu gabatar da hannayenmu wanda babu gwiwoyin ƙafafuwa a cikinsu. To wannan shine ita ce sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ita ce shine hadisi sahihi, shine tabbatacce. Akwai hadisin Wa'il ibn Hudur wanda yake cewa ya gabatar da hannayensa kafin ya gabatar da guwansa kafin hannayensa ya gabatar da guwansa kafin hannayensa abu hadisin Wa'il ibn Hujr da'ifi ne hadisi ne mai rauni a cikin salsalarsa akwai Sharik ibn Abdullah al-Qadi wanda kuma malamai malaman hadisi sun yi magana akan cewa sayyi al-hifz ne wato yana da rauni wajen haddasa sannan kuma wanda wasu malaman hadisi sun yi tarayya da shi wajen ruwayar wannan hadisi suka yi irsalin suka mai da shi suka kawo shi mursal wato ba tare da ambaton Wa'il ibn Hujr a cikin isnadin ba wanda ruwayarsa ta fi ƙarfi haka hadisi ne dhaifi amma hadisin Abu Huraira hadisi ne wanda yake tabbatacce kuma shine ya kamata akwai masu cewa a gabatar da gwiwa kafin hannu amma maganar tasu tana da rauni hatta ta fuskar riwaya sannan za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ya hana akwai koyi dabbobi a abubuwa da yawa na sallah ya hana mutum ya yi naqral ghurab mutum ya rika wato sallah kamar abin nan abin da muke cewa koyin hoton kuciya ko kuma ya rika iqa aka iqa talb ya rika zama kamar zaman kare wato ya baje kafafuwansa ya zauna akan duwawunsa gaba daya annabi ya hana wannan so kaga zai yi daidai kuma wajen sujjada wajen tafiya sujjada a ce ka kuma a irin na rakumi dai kada ya zama a cikin ayyukan sallar ka kana kama da wasu wata dabba shi yasa aka ce tafi da hannu kafin gwiwa wannan shine sahihi
na'am tambayar Muhammad Sani yace menene gaskiyar hadisin da yace wai idan mamu ya bi liman yana mai jin haushin limamin to sallarsa ba ta yi ba
hadisin ba haka yace ba mamu yace ba to akai mutane uku ba a daukaka sallar su a ciki aka ce man amma qauman wa hum lahu karihun mutumin da zai yi wa mutane limanci ba da san su ba shi limamin da zai tirsasa kansa dole sai ya zama liman ce to sallarsa ba ta wuce iyakansa wato iya tsawansa ma'ana ba za a karbe ta ba ma'anar karba ba zai samu ladanta ba koda za ta dauke masa zimma wato koda zai zama ba a bin shi bashin sallar amma ko baya bin bashin lada zai zama ko yayi ya a banza saboda ana maganar mamu ne liman ne ba mamu ba haka babu hadisin da ya maganar mamu cewa dan kun yi fada da liman kakkai sallah a bayan shi a ba wannan abinda ba a so shine limamin da zai zo mutane ba shi suke bukata ba suna da wanda suke ganin yafi dacewa ya yi limanci shi kuma saboda ko dai shi yake ya gina masallacin sa ko kuma shi yake da wata wasu wanda suka tsaya masa masu iko da karfi ana jin tsoron su bayan da zai da su a zo a kakaba shi ya zama liman to zai ta yin sallah shi ba shi da lada su sallar su tana nan ba ta da matsala amma shi sallar sa kan zai yi ta amma kun ba lada shine abin da ake nufi
na'am sai tambayar Musa Sharade yace dan Allah malam ina so a yi min karin bayani game da sanya fitilu a makabarta
to akwai hadisi da yazo kewal muttakhidin alaiha masajid wa suruj suruj ana nufin jam'u siraj ana nufin fitila Allah ya la'anci matan da suke yawaita ziyarar kabari da masu yin ko masu ziyarar kabari da masu yin masallatai akai da as-suruj wato fitilu magana masallatai wannan akwai hadisi da yawa da suka yi magana akan haramcin gina masallaci a cikin makabarta ko akan kabari wannan hadisi da yawa sun zo wanda wasu suna cikin sahihain kamar hadisin Ummu Salama hadisin Aisha da sauransu a maganar fitulu wannan hadisin shi bai inganta ba hadisin fitulu wannan bai inganta ba cikin isnadin sa akwai wanda yake majhul ne ba a san waye ba sai dai kawai za a dubi abin da ta wasu dalilai daban dalilan su ne musulunci ya hana almubazzaranci mamaci yayin da ya rasu to rayuwarsa ta tashi daga rayuwa irin tamu nan mu da muke rayuwa a duniya ta koma rayuwa irin ta barzahu. Rayuwar barzahu ba irin ta duniya bace. Rayuwar barzahu ba a buƙatar ci da sha kamar yadda rayuwar duniya ake buƙatar ci da sha. Rayuwar mu ta yanzu ba za ta yi ba sai da ci da sha. Ta barzahu ba ta buƙatar wannan. Rayuwar barzahu ba ta buƙatar haske irin namu wannan da muke buƙatar sa irin wannan. Kai haske da Allah zai haskaka kaburburan mu ne da shi ba irin wannan bane namu. Shi yasa dan an binne gawar wani aka tona kaburin sa ba ga haske ba ko ba za ka ga wani fitila ko na ba. Wanda yake mumini Allah ya haskaka kaburin sa to hasken kaburin sa ba irin wannan hasken ne da muke gani namu na duniya ba. Zaka shi ba wanne yake bukata ba. Wanda yake mai rai shi yafi bukatar wannan. Haka ba a daukan fitilu a je a kafa su a makabarta ana kashe musu kuɗi. Wannan ba daga cikin koyarwa musulunci. Masu rai su ya kamata a yi ma wannan. A ba mutane hasken da za su samu dare kuma ya ƙara musu wani abu na tsaro amma ba makabarta ba. Ta makabarta ba ma a san kai gawa an makruhi ne ma kai ga cikin dare an fi so a bari dare ya waye. Bare ka ce saboda akai gawa da daddare. A musulunci an fi so ma a bari gari ya waye ba da daddare ake so a je makabarta ba. Bare ka ce ana buƙatar haske a lokacin. Don haka zai shiga cikin babin almubazzaranci. Ka rika yin abu marar ma'ana. Ba shi da ma'ana tunda shi wanda yake cikin makabarta din nan mai wanda ya rasu baya buƙatar wannan hasken. Ba shi yake buƙata ba. Ba zai amfane shi da komai ba. In mumini ne a gurin Ubangiji, Ubangiji zai haska kabarinsa ba naka hasken zai amfani da shi ba. In kuma ba mumini ba ne, ba yardajje ba ne a gurin Allah, hasken da za ka haska ba zai amfane shi ba. Yana cikin duhu wanda Ubangiji ta'ala zai sa shi a ciki. Idan ka kawo fitilun duniyan nan ba zai samu haske ba. Wancan kuma dan baka kawo fitila ba ka bar shi haka Allah zai haska kabarinsa. Ka kashi fitilar ba ta da wani amfani. Sata da rashin sata ya fi sata amfani. Wanda haka ba daidai ba ne. Allah ya hana albazzaranci. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan li rabbih kafura. Ubangiji ya hana albazzaranci ya ce kuma wannan aikin shaidan ne. Saboda haka ba buƙatar wannan. Shi yasa sayyidina Abubakar ya hana a sa a masa likafani da tufafi masu kyau. Yake cewa masu rai sun fi buƙatar wannan. To ka ɗauki wata strata mai tsada a ce da ita za a masa likafani. Ya ce mai buƙata abin nan mai rai shi ya fi ke da buƙatar wannan. Amma ba ma fi mace ba wanda zara aka binne shi bayan wani ɗan lokaci duk abin da aka sa masa na likafani ƙasa za ta cinye. Ka ga mai buƙatar a sa masa wani abin da ba amfana zai yi da shi ba. Saboda haka waɗannan su ne dalilan da za su nuna rashin amfanin sanya fitilu a cikin makabarta. Sai dai in akwai wasu dalilai watakila da za su sa a yi hakan musamman a yanzu da abubuwa suka gurɓace ko a ce misali makabarta ce ana shiga ana satar ana tone mutane da daddare ana satar wani ɓangarori na jikinsu sai a ce to ana so a sa masu gadi. Masu gadin nan suna buƙatar a haskaka gurin saboda ganin mai shigowa. To wannan kaga wata buƙata ce ta mai rai ba shi mamacin ba. Shi mai ran da zai yi gadi shi yake buƙatar a sa masa hasken don ya riƙa ganin waye yake kai kawo a gurin. To wannan sai a ce eh ba laifi. Amma an babu buƙatar irin wannan ba dan gadi ba, ba dan wani abu ba, kawai saboda ana da wadatar haske a ce akai makabarta wannan ba yi daidai ba shari'a. Amma in har akwai buƙatar hakan saboda security misali Allah ya jarrabe mu da wasu abubuwa na matsafa misali ana shiga wata makabarta ana satar gawawwaki musamman gawar da take sabuwa an binne za a zo a cire wani abu na jikin gawar to a daidai wani lokaci aka ce a ɗauki masu gadin na a ce a sa musu wasu fitila saboda su rika sanin me yake kaiwa da komawa da daddare. To wannan kaga buƙatar mai rai ce ta sa akai haka ba shi mamaci ba.
Na'am. Sai tambaya da ta gaba wadda ta fito daga Umar Ado Inuwa Sheshe yace dan Allah malam shin ya tabbata cewa wai idan mutum yayi saukar Qur'ani idan ba a yi masa sadaka ba zai hauka?
A wannan ƙarya ne. Alkur'ani baya haukata kowa, Alkur'ani ma hankali yake kara mutane. Mutumin da zai karanta Qur'ani ya san me yake karantawa, wannan hankali zai kara masa. Sai Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, cikin suratu Yusuf farkonta mun saukar da Alkur'anin nan da Larabci don ku yi hankali. A suratu Zukhruf inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, mun sanya Alkur'anin nan ya zama da Larabci don ku yi hankali. Haka shi Alkur'ani dan ya kara maka hankali, ba wai dan ka haukace ba. Saboda haka in ku kuna yi al'adar ku, to akwai wanda su ko suna haddar ba sai ko suna nan ba hankali ko fi su ba. Akwai Larabawa, akwai Indiyawa, akwai ɗan Pakistan, akwai ɗan Malaysia, akwai ɗan Ghana, ne duk musulmi ne kuma suna haddar Qur'ani, kuma su ba sa sadakar. Sadaka wannan ba sai dan ka ba sai ka haddace Qur'ani ba. Duk sanda ka samu iko ka yi ta, wani irin abu ne mai zaman kansa, shi bai da ta'alluki, ba a rataya shi da cewa sai an haddace Qur'ani ba. In ka haddace Qur'ani, in baka haddace Qur'ani ba, kana da damar kai sadaka, kai sadaka. In ka haddace Qur'ani ba ka da kuɗin sadakan nan, ba a ce maka sai ka yi wata sadaka don wannan ba, kuma ba abin da zai same ka. Haka wannan ba gaskiya ba ne.
Na'am. Sai tambayar Isyaku ya ce, malam, a taimaka a yi nasiha ga masu jinkirta sallah, musamman waɗanda suna gani ana yi amma sai an gama sai su ce za su yi tasu ba a jam'i ba.
To wannan duk an sha magana, sallah ɗin nan bayan maganar tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to babu kuma wani abu da yake kamar sallah. Duk cikin ayyukan ibada da ake da gaɓoɓi, babu ibada ta kai sallah. Saboda sallah ɗin nan ita ce alama ta mutum mumini ne, musulmi ne, yana tare da uwansa musulmi. Sakaci da ita da wasa da ita shi zai sa mutum ya zama cikin akasin wannan. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din, idan suka tuba suka tsayar da sallah suka bada zakka, to ƴan uwanku ne addini. Kaga Ubangiji ta'ala sai sanya tsayar da sallah da bada zakka alama ce ta ƴan'uwantaka a addini. Kuma aka sanya ta cikin jam'i, cikin mutum ne cikin jam'i, cikin jama'a, saboda ta zama ta ƙara ɗinke kan al'umma. Ko yaushe kana tare da 'yan uwanka, akwai wasu lokuta da zaka haɗu alal aƙalla da wata jama'a da zaka gansu su ganka. Wannan abu ne wanda yake abin sha'awa a addinin musulunci, wanda sauran addinai ba su da wannan. Sauran addinai ko da akwai wata haduwa sai ka samu walƙila sai ta sati, amma kai a cikin yini ɗaya za ku haɗu da 'yan uwanka har sau biyar aƙalla, za ka haɗu da su a salloli guda biyar. To kaga wannan wani abu ne na dunkule al'ummar musulmi don ta riƙa jin ta al'umma ce guda ɗaya, kamar yadda Ubangiji ya sanya ta zama al'umma guda ɗaya. Don haka yin ta tare da jama'a wannan abu ne mai kyau. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa ya kusa ya ce a yi iƙama, ya sa wasu su je siyo masa itace, ya sa a yi iƙama ya tafi gidajen munafukai waɗanda ba sa zuwa sallah tare da jama'a, ya ƙone gidajen nasu ba don ƴaƴansu da matansu da suke gidan ba. To akwai ƴaƴansu ƙanana da mata waɗanda su ba a wajabta musu sallah da jama'a ba, don haka su ba su da laifi. Ya ƙone gidan kuma su ba za su galabe ta sai sa ya haƙura. Shi kaga ba ƙaramin abu ba ne, haka ba daidai ba ne musulmi yana ga 'yan uwansa suna sallah shi ya ƙi sai dai ya yi tashi daban, ko ya yi tare da wasu 'yan tsirari wanda yake tare da su. Wannan ba daidai ba ne.
Na, sai tambaya ta gaba wadda ta fito daga Bahijja Mustapha. Ta ce, malam, mace ce ta je yin bawali da misalin karfe 10 na safe, sai jinin al'ada ya
zo mata ko
sai jinin al'ada mara yawa ya biyo, to bata sake ganin jinin ba sai bayan magriba. To yanzu ya hukuncin sallolinta na azhar, la'asar da magriba.
To ta ce bata sake ganin sa ba sai bayan magriba, ma'ana bayan magriba ta gan shi kenan.
Na'am.
Na'am. To daman cikin kwanakin hailata ne, tana kwana biyu ko uku, da haka ya zubo lokacin azhar ya dan dauke kuma lokacin magarba ya ci gaba da zubowa duk da ban kwanakin ta ne na haila ya wani abu tana cikin haila sai ta yi kwanakin ta ko ya dauke karabta ga alamar bushewa to shikenan sai ta ci gaba da ibada
na'am shi kuma wannan yace mallam ayi min karin bayani akan wannan aya amwatun ghayra ahya'in wa ma yashuruna ayyana yufasu
amwatun ghayru ahya'in
na'am amwatun ghayra ahya'in
ghayru ne
ghayru
yawa
amwatun ghayru ahya'in
wa ma
yashuruna ayyana yufasu
wannan aya ce daga cikin ayoyin suratul nahl والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وبنجي جينا مغنر وأن دا ما صوبه وتروان ألا سكي بوتاوه نقوم أكا كودور وصو كو وصو أبو دعكي بوتاوه ألا با صوبه دعكي بوتاوه ألا با ألا يكي شوى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا wanda suke kira ba Allah ba suke bauta musu ba Allah ba ba za su iya halittar komai ba ba abinda za su iya halitta wa hum yukhluquna su ne ma ake kwabawa a sassaka su a ko a kira su wannan su ne ake zauna a kira su su ne Allah ya halitta ko kuma masu bauta musu ka sassaka suka kira su amma su ba su iya sassaka komai ba ko su kira wani abu amwatun ghayru ahya matattu ne ba masu rai ba wato da aka ce ghayru ahya ai shine dai matattu din to Allah ya ce ghayru ahya saboda yana mutuwar su ba ma mutuwar wani abu mai rai bane su daman can ba masu rai bane daman can su ba su da rai irin na wani abin da yake da rai kamar dutse da ake sassaka ba wai da can yana da rai bane ya mutu ko itace da aka sassaka aka yi gunkin sa ake bautar sa kaga ba wani mai rai bane ya mutu su da man matattu ne ba su da rai dan a bambance tsakanin mai rai wanda shi da yana da rai kuma yazo ya mutu yasa Allah ce ghayru ahya ce wa ma yash'uruna ayyana yub'asu kuma ba su sani ba wa ma yash'uruna wasu malamai suka ce wa ma yash'uruna su abinda suke ake bautawa su gumakan ba su san sanda za a tashi waɗanda suke bauta musu ba wato ba su san sanda za a tashin kiyama ba ma'ana ba su san komai ba ta waɗanda suke bautawa musu din ba su san yaushe za a tashe su ba wato sai ya zama wa ma yash'uruna dabiri yana koma ga su gumakan ayyar ruba sun kuma yana koma ga kafiran wannan ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi wa ayar kenan wa ma yash'uruna ayi wa ma tash'urul asnamu ko aljamadat ko almabudat min dunillahi ayyana yub'asun ayyana yub'asu ubaduhum waɗanda suke ake bautar su allolin ba su san sanda za a tashi waɗanda suke bauta musu ba wata fassarar ta malamin wa yash'uruna ayyana yub'asu ba su sani ba su masu bautar anan da mire kuma ga su masu bautawa gumakan ba su san sanda za a tashi gumakan ba wato gumakan sanda a tashe su a ranar gobe kiyama Allah ya zuba su cikin wutar jahannama don su zama kirare su zama makamashin kona masu bauta musu da Allah yake cewa innakum tabaduna min dunillahi hasabu jahannam antum la waridu da ku da abinda kuke bauta duk za a yi kirare da ku a bauta shikenan za a tashi duk abinda aka bauta duk gumakan da aka taba bauta duk wani abu da aka bauta na wani sassaki a tashe shi a sa masa rai a jefa shi ya zama ko a jefa shi cikin wuta ya zama kirare ne na kona waɗanda suke bauta musu sai ya zama wa ma yash'uruna damiri yana koma ga su masu ibada ayyana yub'asun su kuma yana koma su ga abubuwan da aka bauta waɗin wannan shi ma yana daga cikin tafsiri da aka yi wa ayar so aka an yi wa ayar tafsiri ya kai gida uku amma dai waɗannan suna daga cikin tafsirai fitattu da aka yi wa ayar zaka ayar tana magana ne akan abubuwan da ake bautawa ranar gobe kiyama a rawar suke bauta ba Allah ba ba su san sanda za a tashe su ba ko za a tashi masu bautar su lokacin da Allah zai tashe su ko ya tashe su su duka Allah ta'ala ya ce kowa ya bi abin da yake bautawa haka kowa sai ya bi abin da yake bauta wanda yake bauta rana ya bi rana wanda yake bauta wata ya bi wata wanda yake bauta shanu ya bi shanu da ke bauta beraye beraye wanda yake duwatsu wanda yake bautawa Allah kuma sai ya tsaya yana jiran abin bautar sa.
Na'am. Sai yi tambaya ta gaba wadda take cewa malam mutun ne yake shafa'i da wuturi sai wani wanda zai yi sallar isha'i yazo ya bi shi, to bayan yayi raka'a biyu ya sallama sai ya tashi yayi wuturi raka'a daya duk dai shi wancan yana bin sa, to bayan ya kammala shin zai cika ɗayan ne shikenan ko kuwa?
To shi mai bin nashi dai wannan alama wani jahili ne, dai ba jahilin ma ba karami ba, da ya bi shi yayi sallama. Kaga ai shi sallama zai yi tare da shi ko me zai yi? Yayi sallama kaga kenan ya gama wannan sallar, shi kuma zai tashi ya ciko abin da ya rage masa. Sai wancan ya kuma tashi bayan ya sallama ya kuma tashi yayi wata kabbara kuma ya sake bin shi, wannan ya nuna kawai baraga da sai yake bai san ya ake sallah ba, ya kamata ya je ya koyi sallah. A da a ce da ya bi shi ya yi raka'a biyu shafa'i din ya yi sallama, shi sai ya taso ya cika raka'o'insa biyu tunda isha'i ce ko?
Na'am.
Ya cika raka'o'insa biyu ya yi sallama. Da zarar wanda kake bi sallama wanda kake bi sallah ya yi sallama to ko rabu babu kuma abin da zai sake hada ku kai yanzu ka zama mai cin gashin kanka. Sai ka bi shi ya raka'a biyu ya yi sallama ko rabu sai ka tashi ka kawo abin da ya rage maka, babu laifi mai farilla abin mai nafila a bisa kauli wanda yake mafi karfi ta fuskar dalili. Mai nafila mai farilla zai iya bin mai nafila kamar yadda mutanen Bani Salima suke bin Mu'adh ibn Jabal sallar su ta isha'i ta farilla su kuma yana sallar nafila su karkabin shi, wannan babu wani abu. To amma idan ka bi shi yayi raka'a biyu yayi sallama to ko rabu, wanda zai tashi ya kawo wuturin sa wannan shi kuma sallar sa shi kai yanzu taka bata cika ba, me ya kuma na tashi ka ƙara sake bin sa wata daya bayan ya riga ya gama wuccin sallar. Saboda wanda har yayi haka to kaga alamar cewa kawai da kai yake ta addinin bai san komai ba.
Na'am. Sai tambayar Anas Na'iba ya ce malam idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallah me yake fara karantawa?
Abinda yake fara faɗa kamar da yazo a hadisin Aisha in ya gama sallah cewa yake astaghfirullah 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 sai ce Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Haka farkon abinda yake shi ne istighfari, farkon abinda yake faɗa shi ne istighfari. Wannan shi ne ɗabi'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa kuma ita ce koyarwa ta Ubangiji. Da mutum ya gama Allah ta'ala yake gaya masa a cikin suratul fath idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode ubangijinka sai ce wastaghfirhu ka nemi gafararsa bayan duk ka gama aikinka to ka rika jin cewa wataƙila akwai wani abin da ya kamata kai ba kai ba, Allah ya yafe maka wannan abin da ka rage a cikin abin da ya dace kai ba kai ba. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa kanu qalilan minal layli ma yahjau wa bil ashari hum yastaghfirun, yake sifanta bayan Allah na kwarai yake cewa ba sa bacci da daddare sai dan kadan, sannan da asuba ta yi wato za su yi ta sallolin dare dan baccin da za su yi ba yawa, da zarar kuma asuba ta yi sai su shiga asuba ta matsu a lokacin sahar asuba ta makaratu sai shiga istighfari. Kaga sun kwana suna ibada amma bai sa musu girman kai da jiji da kai ba, suna jin akwai wani abin da watakila sun rage cikin ibadan nan ta su ba su yi ba, don haka Allah ya gafarta musu sai su ce astaghfirullah astaghfirullah sai su ta istighfari. To haka ake so mai sallah lokacin da ya gama sallah kada ya rika ganin cewa to ai shi ya sauke duk abin da yake kansa, ya rika jin cewa akwai wani tafsiri, akwai wani gazawa ko wani gibi watakila da bai sani ba ya bari a sallarsa. Don haka yana yin sallama sai kuma ya nemi gafarar Allah, wato Allah ya yafe masa in akwai wani abin da ya kamata ya bai yi ba Allah ya yafe masa. Shi yasa farkon abin da Annabi yake faɗa da ya gama sallah shine astaghfirullah astaghfirullah ya faɗa har sau uku.
Na'am. Sai tambaya ta gaba da take cewa malam menene hukuncin cin iyaka a wajen gini ko kuma a gona?
To haramun ne ka cuci dan uwanka musulmi kacin yi wani abu na iyakar gonarsa ko kacin wani abu na gidansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a hadisin Abu Huraira ina cikin sahihain, man akhadha shibran min al-ard bighayri haqqihi tawaqahu Allah yawm al-qiyamati min sab'i aradin ko min sab'i aradin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda duk ya bangari ya ciri wani abu na kasa daidai da dani daya ba da haƙƙi ba, wato ya ci haƙƙin wani, to Ubangiji Ta'ala zai masa dan wuya, dan wuya da wannan kasar ta da ya kwasa abin nan a min sab'i aradin, daga kasa bakwai. Kasa bakwai a nan ana nufin za a kisfe shi, wato ranar gobe kiyama kasa za ta haɗiye shi. In ta haɗiye shi wannan gurin da ya yanka, Ubangiji Ta'ala ya sa masa shi zama kamar dan wuya a wuyansa. Kuma inda ya zo a wata ruwaya, Ubangiji Ta'ala zai kisfe kasa da shi, khasafa Allahu bihi al-ard. Ubangiji zai kisfe kasa, zai kifar da kasa da shi. Saboda kaga shi abu ne wanda yake kabira ce daga cikin kaba'ir, babban laifi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan uquba da ta samu mai shi. To wanda zai ci dani daya, to bare wanda zai ci mita daya, zai ci mitoci daga gonar dan uwansa ko kuma daga filin dan uwansa wanda ya shahara mutane suna yi. In kasancewa ko dai wannan filin mai shi bai kula ba ko baya da karfin da zai iya neman haƙƙinsa, shikenan sai a ciwo masa fili. To wannan filin da mutum ya ci, wato ba karamin bala'i ne kinkimo kansa ba, haka bai halatta ba, haramun ne.
Na'am. Tambayar wannan kuma take cewa mallan, lokacin da nake da ciki bana iya kai azumi, to bayan na haihu nayi guda 13 sai na kama rashin lafiya, to da nayi tambaya sai aka ce in ciyar, sai na ciyar da wasu marayu, amma sai aka ce in hada musu da wani abu, sai na hada musu da naira 100 a kai, to da na ƙara tambaya sai aka ce sai nayi azumi domin an ce mara lafiya shine ba zai iya azumi ba, ni kuma kalau nake, kuma yau shekara 8 da haihuwa, shin mallan zan rama azumin ko kuwa ciyarwar da nayi ta isa?
Na ta ce kalau take, ai ba magana kalau take, in kalau take to tayi azumin mana, ba ta da lafiyar ne. Sauraka tana cikin mara abin nan, tana cikin waɗanda ba za su iya ba, tana cikin waɗanda ba za su iya ba, wanda ba zai iya ba Ubangiji Ta'ala ce alladheena yutiquuna fidyata ta'amil miskin, wanda ba zai iya ba ya ciyar da miskini, wanda ita ce fatawar Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar. Sauraka matan da ba za ta iya azumi ba saboda ciki ko saboda shayarwa, tana da dama ta ciyar, in kuma tana zaga za ta rama, tana da dama ta rama kamar yadda wasu malamai suke faɗa. Amma ba za a ce in za ta tashi ciyarwa ba sai ta hada da wani kuɗi, baya buƙatar hada kuɗi, wani kuɗi kuma za ta sa ciyarwa aka ce ta yi, da wanda ya ce sai kin hada da kuɗi to dan damfara ne, to shi zai ɗauke kuɗin. Amma Allah ba inda ya ce a hada da kuɗi, ce aka yi fidyatu ta'amil miskin, ki ciyar da miskini, kuma kin ciyar da marayu, to kuma me yana cewa za ki hada da kuɗi? Wannan ba fatawa ba ce ta malamai, ba na jin akwai wani malamin da zai faɗa miki wannan, sai dai wanda yake so ya cuce ki rika ɗauke 'yan kuɗaɗen da za ki rika ɗorawa. Wani na 100 za ke ɗaukowa a kwana 30 kin ga zai samu abu mai ɗan tsoka, to wanda ya ci haramu. Kuma in kin yi wannan ba magana kuma ki sake rama azumi, ba a haɗa ciyarwa da ramuwa duka biyun. Ramuwa ciyarwa tana makofin azumin ne, to in kin ciyar kuma a ciki sake yin azumi, kin ga an haɗa miki wata uquba kenan, wanda kuma abin da ba laifinki ba ne, wani abu ne da ya fi ƙarfinki. Sannan kuma in kin riga kin ciyar ba magana wani zo ci a sai kin rama.
Na'am. Shi kuma wannan yake cewa mallan, ina cikin damuwa, komai na sa a gaba na kasuwanci bana nasara, shekaru 30 da suka wuce nayi addu'a amma har yanzu babu biyan bukata, har na fara wani tunanin da zai iya kai ni ga rasa imani na, dan Allah mallan a bani shawara.
To abin takaici, kada ka yi bi babu ba duniyar ba lahira. Na farko ka sani cewa Allah shike bayarwa shike hanawa, inallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, Ubangiji shike bada arziki ga wanda yaso ya shimfida masa, kuma ya takaita ma wani, Ubangiji shi yake wannan. kuma komai yana da lokacin sa. Allah bai yi nufa ba za ka yi a cikin shekara 30 din ba za ka yi ba, kuma ba a san bawa yake cewa Ubangiji na roƙa baka bani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana ansa addu'ar ɗayan kuma tukar bai gaggawa ba, yace Allah ta'ala nayi ta roƙonka nayi ta roƙonka baka bani ba. Ya nuna wannan yana daga cikin abin da ma yake hana bawa ya samu biyan bukata. Duk zarar bawa ya zama yana ci da zuci, to sai ya rasa a gurin Allah. Ka rika jin cewa addu'an nan muna yinta amma shiru. To duk wanda yake faɗa haka to zai samu shiru, zai ta gani. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Jabu li ahadikum ma lam yastajil." Ya kulu la autu da autu falam yastajib li. Nabi ya ce ana ansa addu'a ɗayan kuma tukar bai garaje ba, bai ci da zuci ba. Ya ce nayi addu'a ba an samu ba. Da zarar yana faɗar haka to zai rasa. Haka abinda ake so ka rika naci kawai kai tai kawai baji ba gani. Idan annabin Allah da Allah ya aiko ya zabe shi kin halittun sai ya aiko ya zauna shekara 18 17 ko 18 cikin rashin lafiya kuma yana ta addu'a, Allah bai ansa masa ba sai bayan wannan shekaru mutane duk gari aka kaurace masa. Annabi Ayyub alaihi salam ajin ka shafin kissarsa, Annabi Ayyub da Allah ta'ala ya shafe shi da cuta har ta kai duk gari an kenkeme shi, wadanda suke tare da shi matarsa ce sai wasu mutane ba su yi ba, amma duk gari an guje masa. Annabin Allah kuma ba daina addu'a yi ba, kaga dai ba ka fi shi tsarkin zuciya ba, ba ka fi shi nagarta da karbuwa a gurin Allah ba. Shi zababbe ne ma cikin mutane har Allah ya zabo shi ya ba shi annabci. Amma shekararsa 18 yana addu'a, sai bayan wannan shekaru sannan Allah an sa masa ya yi masa abin da yake ciki, ya dawo masa da abin da duk ya rasa. Haka ba daidai ba ne ka rika jin cewa har kana ga tunanin wai za ka yi saban Allah. To in ka saba Allah sai ka samu, ba lalle ka samu ba. Abinda duk Allah bai yi za ka samu ba, ba saban Allah komai za ka yi ba ka samu ba, illa ya ka kara wata asarar akan asarar da akan rashin da kake fama da shi. Haka yana da kyau ka sa wa zuciyarka yarda da nutsuwa da kana'a da wadatar zuci. Ka duba Allah, Allah ya baka lafiya, ya baka zaman lafiya. Wani yana nan lafiya yake so, wani yana nan shekara da shekaru a kwance sai an daga sai an tayar. Kai ba haka yi ka ba, amma ba wannan ni'imar ba aka gode masa akan ta ba. Kana jin cewa Allah ya saka cikin wani halayi, yani yanayi, wannan ba daidai ba ne. Kuma watakila wannan abin da kake ji din shi ya jawo maka ma Allah ya kyale ka a cikin haka din har shekaru masu yawa. Kai kokari ka gyara alaƙarka da zuciyarka tsakaninka da Ubangiji, sai Allah ta'ala ya baka mafita. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. wanda bai ji tsoron Allah, Allah zai bashi mafita kuma ya azurta shi ta inda ba ya tsammani.
Na'am. Wannan kuma yake cewa malam menene hukuncin hadiyar majina ga mai azumi?
Ba wani abu, dan mutum yana azumi ya hadi majina.
Na'am. Tambayar Muhammad Idris yace menene hukuncin daukar maniyin namiji da ake ana sawa a na'ura domin kyankyashewa, ko kuma a sa a mahaifar matar da ba tasa ba?
To alamai sun yi ta magana akan wannan, ce yana ce da shi tiflul anabib, yaron da aka haifa a cikin wata na'ura. Su da yawa daga cikin malamai suna cewa bai halatta ba, ana so a samu mutum ta hanyar da take ta halitta, wacce take hanya, wacce take ta ɗabi'a, wato uba uwarsa da uwansa wasa ta haife shi, ba kawai a dauki abin nan dinsa a sa a kwalba ba. Wace Allah ta'ala ke ta in ummahatun illallahi waladnahum, sai dai iyayensu mata su ne waɗanda suka haife su, suka tsuguna suka haife su. Kaga shi uwa ana son ta zai ta haifi ɗanta don ya zama na ta riƙa jin cewa ɗanta ne. A ɗauki maniyin wani a sa a mahaifar wata ba matarsa, wannan haramun ne kat'an, babu malamin da ya halatta wannan. Wanda ake aran ko ake ɗaukan hayar mahaifa, akwai matan da su aikin su kenan su bada mahaifar su haya. To da zarar aka sa amaniyin wani a wannan mahaifar ta haife shi, to danta ne, ba dan wata ba daban, danta ne ita. Kuma anan akwai kirkircewar nasaba, ko a dauko maniyin wancan, a dauko kwayar halitta ta matarsa a sa a mahaifar wata, akwai rikirkicewar dan zai zama na ita wacce ta haihu ne, ba na waccan mai kwayar halittar, na ita wacce ta haife shi ne. In ummahatuhum illallahi waladnahum, shin iyayensu su ne waɗanda suka tsuguna suka haife su? Aka wacce ta tsuguna ta haife ita ce uwar, ba waccan da ta ba da wani abin halittarta ba aka sa a cikin mahaifar wannan. Haka akwai rikicewar nasaba, a rika jingina ɗa zuwa ga uwar da ba ita haife shi ba, sana ɗau maniyin wanda ba mijinta a sa mata a mahaifarta ita kuma. Wannan haramun ne, malamai ba su halatta wannan ba. Amma ɗau maniyinsa tare da ƙwayan halittarta a sa a mahaifarta saboda ta samu ɗa ita matar, wato a ɗau maniyinsa a ɗau halitta a sa a mahaifarta ita matar, to wannan yana da sauƙi, shi ya fi kowanne sauƙi. Haka abin uku ne, ko a ɗau maniyinsa da ƙwayan halittarta a sa a mahaifarta, kaga a nan duk nasu ne, kuma a mahaifarta ita ce kuma za ta tsuguna ta haifa. Wannan babu komai. A ɗau ƙwayar maniyinsa, a ɗau ƙwayar halittar ta a sa a cikin roba ko wani abu a kyankyashe mutum a nan. To wannan shi ne malamai suke magana a kan, wasu suke cewa bai halitta ba, su ce ba tunda maniyinsa ne da halittarta. Amma suna cewa saboda a samu wannan ɗabi'a ta haihuwa ɗin, ya kamata ya zama ne wacce ta haife shi. Shi wani an yi saɓani a kansa. A ɗau maniyinsa, a ɗau ƙwayar halittarsa, a sa a mahaifar wata mace, wannan haramun ne. Haramun ne gaba. Ko a ɗauko ƙwayar halittar wani wata, a sa da maniyinsa, a sa a cikin mahaifar matarsa, shi ma wannan bai halatta ba. Saboda haka fuskar da take halatta shi ne a ɗau ƙwayar maniyinsa, a ɗau ƙwayar halittarta a sa mahaifarta ita matar, to wannan shi ne yake da sauƙi.
Na'am. Sai tambaya ta gaba, wadda take cewa malam, shin ya halatta mace ta yi aikin hajji tana mai jinin al'ada?
Ba wani abu za ta yi mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka fita, Aisha radiyallahu ta'ala anha, bayan an ɗau ihrami, ta ɗauki tamattu'i, ta ɗauki umara, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai jini ya zo mata har tana kuka, yake cewa ta yi haƙuri, ai wannan duka ya mace dama ai tana wannan. Yake cewa if'ali ma yaf'alul hajj ghayra an la tatufi bil bait, ki yi duk abinda alhazai suke yi, aikin da duk suke kawai dawafi ne, ba za ki shiga ki ba. Haka mace za ta yi, tana al'ada za ta yi aikin hajji.
Na'am. Tambayar Abdullahi Rane yake cewa, malam, ina so a yi min ƙarin bayani akan neman aure, akan neman aure.
Haramun ne bayan mutum ya nemi auren wata an amince, ta amince, iyayenta sun amince, kuma wani ya sa kai, sai dai in ita ce ta ce ba ta so, to wannan kaga daman abin daga wajen ta yake. In ta ce ba ta so, to shi kuma daga baya yana iya cewa yana so. Amma tana so, mijin yana so, iyayen sun yadda, kawai wani saboda yana da kuɗi ko yana da wani abu ya zo ya kawo cikas a ciki, to wannan haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, ya ce wala yakhtu ala khitbati akhi, kada musulmi ya nemi aure akan neman auren dan uwansa. Abinda ake nufi da khitba shine mutum ya ga wacce yake so ya yi magana, tana son shi, yana son ta yi magana da iyayensa, a ce an amince, shine khitba. Ba wai kawai sun hadu a hanya ba, ya ce tana son shi, ko ce ta ce tana son shi, shikenan. Kuma ya haramta wani ya ce yana son ta, ba wannan ake nufi ba. Ana nufin an nemi aurenta gurin iyayenta, sun amince cewa za su ba shi, to aka samu wannan, to haramun ne. Kuma wani ya zo shi ma ya ce shi yana so.
Na'am. To masu sauraro, alhamdulillah, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fitoyin rahama a yau. Sai dai kafin mu ƙarƙare shirin, za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba, wato 08057982974, 08057982974. Za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo, wato fatoyinrahama@yahoo.com, ko kuma a shafin mu na zada zumunta, wato Facebook. Da haka a madadin shehu malamin mu Dr. Shan Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, sai kuma Bashir Idris Ungogwan da ya sada mu da ku, ni shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah.